sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Nasiru Adamu Elhikaya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na fuskantar caji 37 na cin amanar ƙasa don yanda ya wofintar da bayanan sirri bayan ya bar fadar White House, ciki kuwa da manyan bayanan shirin nukiliya da tsaron Amurka. An samu bayanin hakan daga cajin da ya bayyana jiya Juma'a. Kundin caji mai shafi 49 ya nuna akalla a lokuta biyu Trump ya nuna wasu mutane da ba su da hurumi bayanan sirri na ayyukan soja na Amurka. Sashen shari'a na Amurka ya zargi Trump da kin dawo da takardun bayanan sirri da ya kwashe daga fadar White House ya kai gidansa da ke jihar Florida ta kudanci, ya kuma bukaci hadimansa su taya shi ɓoye takardun. Wani hadimin Trump mai suna Wal Nauta na cikin waɗanda ake wa cajin da samunsa da tuhuma 6 na taimakawa Trump wajen ɓoye takardun. Babban mai taimakawa wajen yanke shari'a na tarayya jihar Florida ya samu Trump da laifi a ranar Alhamis, da hakan ya sa Trump ya zama shugaban Amurka na farko da ake wa caji da samunsa da laifi a tarihi. A yan sa'o'i bayan samun tsohon shugaban Amurka da laifin wofintar da muhimman takardun sirri na tsaro da ake a Florida, manyan 'yan jam'iyyar Republican a Washington sun fito a shafukansu na yanar gizo suna maraba ga Trump ɗin da zayyana cajin da amfani da doka ba bisa ka'ida ba daga gwamnatin Joe Biden. Kakakin majalisa Kevin McCarthy, wanda shine mafi tasirin 'yan Republican a Washington, ya fito a shafinsa na Twitter ya nuna rashin amincewa da cajin da zayyana shi da abun da ba daidai ba, yanda gwamnatin Biden za ta ɗau mataki kan na gaba a zaben fidda gwani na Republican da zai yi kalubalanci Biden ɗin a zaben shugaban ƙasa a baɗi. Ko da wasu daga cikin 'yan jam'iyyar Republican da ke amayya da neman zaben fidda gwani na Trump sun caccaki samun Trump da laifi. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya yi watsi da cajin da zayyana shi da amfani da gwamnati a matsayin makami, kamar yadda magoya bayan tsohon shugaban kan yayata kalamin. Shugabannin jam'iyyar Republican sun ci gaba da nuna goyon baya ga Trump a yammacin jiya Juma'a, tun bayyana cajin 37 da suka hada da 31 da suka shafi rike takardun sirri da gangan, caji ɗaya na neman katsalanda ga lamuran shari'a, caji 4 da suka shafi ɓoye bayanan sirri, sai kuma caji ɗaya na yin ƙarya da canza bayanai. Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a ta ce za ta mai da rukunin sojin mai mutum 60 na 'yan Tanzania gida daga ƙasar Afirka ta tsakiya don samun 11 daga cikinsu da zargin lalata ta hanyar cin zarafi ga akalla mata 4. Mai magana madadin majalisar Stefani Dujarric ta bayyana cewa an kaurar da sojojin zuwa wani waje kuma an killace su a Iya Bariki don kare mata da kuma ci gaba da gudanar da bincike mai inganci. Kazalika za a tura sojojin gida da zarar ba a bukatar su a binciken da ake gudanarwa. Shafin sashen wanzar da salama na majalisar ya nuna Tanzania na da kimanin sojoji 1,586 cikin dakarun majalisar 17,000 a ƙasar ta Afirka ta tsakiya da ke da take ko tattashiyar suna MINUSCA. Majalisar na da ikon izakiyar sojojin wanzar da salama zuwa ƙasarsu idan ta same su da lalata ta hanyar fin ƙarfi barkatai ko amfani da wata dama ta cin zarafi ta hanyar lalata. Cibiyar tsaron Amurka Pentagon ta sanar da sabon tallafawa Ukraine na dala $2 billion da ya kunshi kariya ta musamman ta sama da kuma albarusai. Tallafin ya hada da kariyar samaniya daga doron ƙasa ta Hawk da makamai masu linzami, sai milimita 500 da 203 na albarusan atilare, na'urar leƙen asiri ta Puma marar matuƙi, rokoki masu akala da kuma tsarin horarwar yadda za a sarrafa makaman. Sanarwar ta ƙara da cewa tun fara mamayar Ukraine daga Rasha, Amurka ta tallafa wa Ukraine da kayan aikin soja da suka kai darajar $40 billion da $400 million. Hakanan tun fara mamayar a Fabrairun bara, gwamnatin Biden da majalisar dokokin Amurka sun samar da gudunmawar fiye da $75 billion na jin kai, kuɗi da kuma kayan aikin soja ga Ukraine.
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu duba yadda sojojin Niger suka kutso cikin Najeriya har zuwa gabashin Sokoto, inda suka kubutar da wasu 'yan Niger ɗin da 'yan bindiga suka sato su da dukiyoyinsu. Domin jin cikakken shirin, sai a biyo mu sannu a hankali. Biyo bayan yadda 'yan bindiga daɗi suka maida gabashin Sokoto sansaninsu, inda suka miƙe kafa sosai suna cin karansu ba babbaka. Wannan ya sa 'yan bindigar sun faɗaɗa aikace-aikacensu zuwa jamhuriyar Niger. A baya-bayan nan 'yan bindigar sun tsallaka jamhuriyar Niger, inda suka tafka aika-aikar satar mutane da dukiyoyinsu, kuma suka shigo da su cikin Najeriya a yankin gabashin Sokoto. Amma nan take sojojin ƙasar Niger suka biyo baya, inda suka shigo cikin gabashin Sokoton a Najeriya suka ceci mutanensu bayan an yi dauki madadi da 'yan bindigar. Daya daga cikin mutanen yankin gabashin Sokoto, Basharu Altinegu Yawa Isa, ya min karin bayani.
Wato abin da ka faruwa ainihin kasan shi gabashin na Sokoto ya zama gida na 'yan bindiga tun daga ainihin gabashin Sabon Birni har gabashin Isa har yankin Shinkahe. Abin da ya dangane da jamhuriyar Niger, gehen Maradi da gehen ainihin wannan gehe na ainihin gidan Runji, dukkansu ainihin iyaka ne jamhuriyar Niger, kuma wannan yanki daji ne kasoso wanda ya yi kilomita kusan 80 zuwa 100, kuma ba abin da a ciki ne in ba 'yan bindiga ba. Akwai wani ɗan bindiga wanda aka ce Malam Sa'idu, wanda ya kwashe kaya dai saboda jin daɗi ba a faɗin da su, ya shigo cikin jama'a bai wuce kilomita 5 ba da tsakani ne da cikin garin Gatawa, wani wuri inda aka ce Mazango. Yazo ya sansani nan, shina kare mutane, shina dangwali da su, ana biya ne kuɗin hansa nan wannan Zango. Sannan shika hitar shi ta samame cikin jamhuriyar Niger da yankin Zamfara, yankin Shinkahi. To a shekarar jiya, a waye garin jiya, sai ya je cikin jamhuriyar Niger ainihin yankin Madawa, ya kamo mutane, ya kamo dabbobi cikin waɗannan ƙauyuka. Ya shigo ainihin cikin Najeriya, ya hwaɗo ainihin Zango, ya zo ya zama nai. Baba ko al'amari ba ne jamhuriyar Nijar idan ɗan bindiga ya shiga, su ainihin biyo sawu su zo su yi antabu, su yi ɗauke ba daɗi, kuma su ƙwaci mutanensu, su ƙwaci dukiyarsu, wanda shi ne haka da yawa. Suka zagaye Zangon gaba ɗai, suka ainihin yi ɗauke ba daɗi, suka anshi mutanensu, kuma suka anshi dukiyarsu, suka yi kwana, kuma suka koma ainihin cikin jamhuriyar Niger. Wannan ba bakon al'amari ba ne. Tuni inda aka hito muna da lambobin waɗannan jami'an tsaro na jamhuriyar Niger, idan al'amura sun kai muna ƙamari, mukan kira su kuma su kawo muna ɗauki, kuma a samu waraka. Wannan shi ne al'amarin abin da ya faru.
To bayan gumurzun da sojojin Niger ɗin suka yi da 'yan bindigar, me kuma ya biyo baya?
Shine bayan sun yi wannan ɗauki ba daɗi, suka juya suka tahi. To daman gabacin na Sabon Birni da gabacin na Isa, na gaya ma dukkan shi 'yan bindiga sun mamaye wannan yanki har iyaka da jamhuriyar Niger, ta gehen ainihin Maradi da gehen ainihin gidan Runji. To shine akwai wani ɗan bindiga wanda aka ce ma Jamma Baki, Hatsabibi ne ya dami jama'a, yana riƙe da mutanen tare, yana riƙe da wani headmaster na Sabon Birni. Yanzu haka shine ya kawo ma wannan ɗan bindiga Malam Sa'idu ɗauki wa shekare bayan an yi waɗanda mayakan jamhuriyar Niger jami'an tsaro, ya kawo mai ɗauki. To akwai wata hwadama kafin a kawo Zangon. Wannan hwadama ainihin hwadama ce mai arziki, wanda garuruwa da al'ummomi da dama suna noman rani. Akwai ainihin 'yan banga waɗanda suke gadin wannan hwadama na irin amfanin gonar da aga al'umma. To shine wannan ɗan bindiga da ya yi hawa domin shi kawo ma Malam Sa'idu ɗauki. Shi Jamma Baki an kai kicin da waɗannan 'yan sa kai, waɗannan 'yan banga, aka yi hwada da su, aka kashe mutum ya kai 6-7. Aka ainihin suka dauki wasu kuma suka wuce da su. Yanzu haka waɗanda aka dauki ba dadi aka dauke su suna canza hannunsu. Wannan jama'a baki tun bayan da ainihin jami'an tsaron Najeriya suka yi hada suka yi attabu da ainihin wannan dan bindiga wanda aka ce ma tun da jami'an tsaro suka yi attabu da wannan dan bindiga na gabacin Sokoto wanda aka ce ma Umaru na gona. Aka kashe shi dama Umaru na gona shine ya haddari jama'a sai wannan jama'a baki din ya haye Halifa Umaru na gona shine yanzu yammacin sabon birnin da yammacin Isa da gabacin sabon birnin da gabacin Isa ya dami al'umma shine rike da jama'a shine garkuwa da su kuma ana biya ne kudin sa yanzu haka shine rike da headmaster na ainihin babban makarantar secondary ta sabon birni wannan shine makwahin wannan dan bindiga wanda jami'an tsaro suka kashe wanda aka ce ma Umaru na gona.
Me a tasirin shigowar jami'an tsaron Niger zuwa cikin gida Najeriya domin afkawa yan bindigar?
To kaga dai akwai alaka mai karfi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya da Niger. Akwai auratayya, akwai sarauta, ainihin akwai iyaka kuma makwabtaka. Wannan alaka ita sa idan muna motsi ko ana motsi cikin mu sukan ji. Idan ana motsi cikin su mukan ji. To kaga wannan alaka kuma ta zumunta. Idan aka kawo muna samame so da yawa suna ji kuma sukan shigo su fatattaki yan bindiga kuma yan bindiga su bayyana kunan ƙauyuka waɗanda ke da iyaka da Nijar. Ba ɗaya ba ba biyu ba wannan sanannen al'amari ne ga jami'an tsaro na Najeriya kuma sanannen al'amari ne ga al'ummomin da ainihin suke zaune iyakoki tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya. Kaga wannan bambancin da kenan shine jami'an tsaro na Najeriya ba za su tashi su je su isko yan bindiga har inda makoyashi yake su je su yi hada da shi ba idan ya kama mutane samame. Su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar Niger sukan bi sawun dan bindiga tun daga inda ya ci zarafin jama'a inda ya je boye domin a je a yi hada da shi su ceci al'ummarsu su ceci dukiyoyin al'ummarsu kuma su koma cikin yankinsu. Wannan shine bambancin jami'an tsaro na Najeriya. Akasari suna bayani ne akan ba su dama ta ainihin order kafin su yi hada da yan bindiga ko da al'ummomi sun ce ga yan bindiga can. Su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar Niger suna ta hada order su suna ta hada ainihin yardar da aka yi musu na cewa su bi sawu na yan bindiga. Su yi hada da yan bindiga matsosu ga yan bindiga sun ci zarafin al'ummomi. Wannan shine bambancin wannan hada da jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar ke yi da yan bindiga da kuma hadan da jami'an tsaro na jamhuriyar Najeriya ke yi da yan bindiga. Wannan abin da ya faru kenan.
Basharu Altine Guyawa Isa, daya daga cikin mutanen gabashin Sokoto. Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, Dr. Hassan Gimba Ahmad, da yadda yake kallon wannan al'amari.
Malam Hassan, kaga wannan lalle abun takeici ne, amma ba wai ana duba ko kankantan kasa ne kamar da Niger karamar kasa ko girman kasa ba. Ana duba wane ne shugabanta, wane ne shugabanci take da shi. Kaga akwai lokacin da yan bindiga dadin nan suka saci wani ba Amurke baki ne ma dan Niger ne mai ruwan shi ba Amurke ne suka ga a Niger ba za su iya zama da shi a boye suna neman kudi ba amma Najeriya za su samu faraga sai suka shigo da shi Najeriya cikin dare Amurka ta zo ta kashe su ta dauke dan su. To kaga tun kafin wannan abun shekaran jiya din mutanen su boda din Najeriya da Nijar wajen su Sokoto nan sun jima idan yan ta'adda suka shigo musu sojojin Nijar suke kira ba na Najeriya ba domin an kira na Najeriya sai su ce su ba su samu izini ba amma ana kira na Nijar sai su shigo su fatattaki wayannan su ceci jama'a. To kaga sun shigo sun fatattaki wayannan sun ceci jama'an su sun koma da su kasar su. Amma munan akwai sun da aka sace makaranta 600 kamar awaki aka taza su a gaba aka tsallaka da su jihohi wai muna da sojojin sama a sansanin su a wajen muna da na ƙasa amma wai ba a gansu ba. Kuma wani abun da za ka yi la'akari da shi shine manyan ta'addan nan fa irin su turji nan su giya din nan fa suna shiga kasuwanni fa su ci kasuwa su koma jeji. Akwai wani babban mutum da ya gaya mini kan cewa giya din nan kudi da aka kai mishi don a saki ɗan makarantan yawuri a kwantagora aka same shi sun san inda yake. To me yasa ba za ji aka shesu ba? To kaga abun wani lokaci sai ka ce to menene dalili? Menene dalili? Me yake faruwa? Don amma da shike yanzu an samu canjin shugabanci, to kaga sai mu kyautata zaton mewa wannan zai abin da ya kamata a yi. Tunda kaga tunda ana indan janye tallafin Petir ma shi ranan ma ya ce shi ya janye kuma ta janye. Yanzu kuma kowa zai hakura. So mewa mutum ne wanda shi yana da kamar yanki, idan ya ce zai yanki yayi duk abin da zai faru ya faru. So idan aka duba menene zai ceci kasa sai yanki ya ce ayi kuma ayi. Don haka muna sa ran mewa ƙarshen wannan abun ma ya zo kenan insha Allah. Amma kamar yanda shi Buhari da ya hau 2015 sai da muka yi kusan wata shida muna bashi uzuri da ya na'i da ya fara nadena ɗinsa ne muka fara sarewa, wannan ma za mu saurara mu gani su wane ne zai nada. Idan muka ga su waye nada shugabannin rundunonin sojojinmu da mai bashi shawara kan tsaro, to shi ne za mu fara ganin to me zai faru. Da yake da na biyu kuma tun kafin a zaɓe shi haka ran da aka zaɓe shi ma ya ce za a ƙara yawan sojojin Najeriya. Har aka zo ana ta yi mishi dariya don ya yi sukudda baka ya ce miliyan 50, amma yana nufin wai miliyan 5 ne. To za mu gani idan aka ƙara yawan sojoji aka ba su training sannan aka ba su komandoji waɗanda ba za su duba kansu ba yanda waɗannan suka duba kansu. Kaga suna ta gine-gine faka-fakan gidaje ma kama kan filaye, motocin alfarma suna ta saya, suna ta tara kudade a gidansu. Idan wayannan ba za su yi ba inda za a nada za su yi abu ne don kasa, to za mu ci kafin wannan abun sai a samu lafiya. Shi ne kawai abun da za a yi.
Dr. Hassan Gimba Ahmad mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron tashin VOA, musamman wannan shiri na da dangari wanda tashin radio na VOA Hausa da take can kafa a birnin Washington DC a gunduman Columbia take kawo muku a kowane lokaci. Haɗin gwiwa da gidan radio na FM na Dash Radio da ke ƙasar Kamaru. Yau dai za mu tattauna ne musamman akan yadda Hausawan ƙasar Kamaru suke zamantakewa tsakaninsu da sauran ƙabilun na ƙasar. Shi ne yasa muka nemi babban mai masanin tarihi a ƙasar ta Kamaru, shi ne Alhaji Bala Muhammad na anguwan Marobiya a ƙasar Kamaru. Zai yi mana bayani filla-filla kan yadda Hausawan na ƙasar Kamaru suka tsinci kansu a ciki. Mai anguwa, salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To alhamdulillah, shukura muna yi wa Allah godiya. Za mu ɗan yi ƙoƙari mu baka ɗan bayani kaɗan a game da abin da muka karanta da kuma wanda muka gani da idonmu, waɗanda kuma iyaye suka yi mana tarihi. Ka san ita tarihi abu ce wanda wani ya gani ya gaya maka, haka kuma zaka tsinte ta a rubuce, zaka kuma kai a shekarun da kai zaka samu wasu tarihin kai ma da kanka wanda ka gani. To alhamdulillah abinda zan iya gaya maka, sance maka malam Bahaushe a ƙasan Kamaru ya gwagwarmaya ya taka rawan gani sosai. Akwai waɗanda suke tsammani cewa gwamnatin Kamaru ne ta sa Bahaushe ya zama ɗan ƙasa, ba haka bane, da yawa ba su gane ba. Wato ainihin Hausawa a Kamaru suna zaune a Kamaru tun zamanin Turawan Portugal. A nan ne lokacin da Turawan Portugal suka zo suke bakin rafi ita wannan ruwan ta Duwala. Akwai ruwan tana dauke da janga, ya zan iya kira maka janga ne da Hausa, kifaye da ake amfani da su kanana wanda ake busar da su ana saka su a miya. Ina da yawa da gaskiya cikin wannan ruwan. To daga nan Kamaru ta dauko sunanta na Kamaru Ruedes Kamaru West, daga nasaran Portugal ne. To a wani lokacin da Portugal suke Hausawan sunana suna kasuwan gishiri da dalam da kanwa.
To a wannan kaman shekara nawa kenan yanzu za a
yi? Idan ka dauki tafiyan nasa Turawan German, tafiyan ya yau kusan shekara 200 ne muke tafiya. To idan ka samu kuma na Portugal, wato mu kalla da shi mu ce Hausa suna da shekaru kaman 300
a kasar Kamaru. To a kasancewan Hausa sun samu kaman karni na uku kenan a kasar Kamaru. To ya kake ganin zamantakewan Hausawan a yanzu haka bayan sun yi kokari da su da Turawan mulki mallaka sun ga cewa sun yi zaman lafiya da su? To je su kuma ɗan ƙasan wanda suke ganin cewa kaman Hausawa ko baki ne ko baki bane, akwai wani mushkila kuwa ko kuma
mushkila ba rasa shi? Kasan duk lokacin da ka zo guri kake zaune kana zuwa ka samu wanda dama shi ina guri, to a kulliyar mai je dinga dauka ya ga kaman kai zuwa kai shi ne dan guri. Wannan a duk kasashen duniya, ko Najeriya ma da ake ce kasan Hausa ce, yanzu haka a Lagos ana samun irin wannan katsalandan a kudancin Najeriya. Kaga kasa ce ta Najeriya,
kasa ce
guda daya, amma kaga Hausawan sukan samu matsala kaman a can ta tarzoma ta tashi a ce ku koma arewa. Wannan duk ana samu a kasashen Afrika, tafiyan duniya kenan, ba anda za a yi tafiya ba ku cece. To amma mu kashe mu ce alhamdulillah muna zaman lafiya da su, saboda ya kai ma da auratayya da aka yi tsakanin Hausawan da ɗan ƙasan.
Da ɗan ƙasa gaba ke nan.
Da yawa yawancin Hausawan sun maye sun an yi haife-haife, yago wani shi ya gaya maka cewa ma ina da jatuma 'yar ƙasa, sannan za ka gane man ba haka ba za ka gane ba. Kuma akwai wani abin da nake son gaya maka inda ake ce Bahaushe hankaka mai da ɗan wani naka. Lallai Bahaushe ya nuna abubuwa daban-daban, don me yasa bai dinga keta ba, ya dinga ba su sutura da abinci.
To amma akwai wani bayani da ke cewar zaka kasar Kamaru an tantance duk kabilun da suke kasar Kamaru ciki har da ma dan Bahaushe, kuma da ma lambar da gwamnati ta ware na musamman ga malam Bahaushe kasancewan shi zai iya zama komai a kasar Kamaru. Akwai gashin gaskiya haka?
Ba su da akwai shi sosai, takardun su tuna guri na nan, amma kana so zan iya dauko maka shi nuna maka. Akwai tafiyan da ake ta kasan Kamaru, eji malam Bahaushe an same shi, Turawan mulkin mallaka sun same shi a guri. To Turawan mulkin mallaka akwai shi Bajamushan nan wanda ya zaga Kamaru ga baki daya, duk inda ya zaga yana samun tsibirin su da zangon su. To shi lissafin kabilun da suke Kamaru ya saka duk da Hausa a cikin kabilun Kamaru. To Hausa suna daga cikin kabila na 101,
kuma kana ganin cewa akwai kabilu kaman
237.
Na'am.
Akwai waɗanda ba saka sunayensu ba, yana kaiwa 255.
Wato su wanda ba su kai sun kawo ba kenan.
To kaga a cikin 237 da ku Hausa kuke da ciki kuna fitowa na 101. To kaga ya nuna taka rawan ku sosai, amma ba gwamnati bane ma ta bada wannan
Turawan
mulkin mallaka ne suka tsara.
Na'am. To wannan abuwa gwamnati ta yi amfani da wannan kundin ne.
Da yawa nake son wayar ma mutane da kai, ita wannan kundin ta tarihi ta ƙasa tana nan tun zamanin Jamus, don zamanin Portugal da ta ba da sunan Kamaru ba tsara kundi ba, Jamus ta zo ta tsara. To na Jamus din shi ne Faransa ma ta zo ta yi aiki da shi, Ingila ma ta yi aiki da shi, ƙasa daban-daban dai kaman guda uku
su ne suka yi
wa Kamaru mulkin mallaka.
Ya kake ganin Hausawa ana iya samun su a kowane bangare na mulki da tafiya da mulkin kasar Kamaru ko kuma
a? Wato abin da zan gaya maka, alhamdulillah shukura, Hausawa a kasan Kamaru, wato sun iya ce maka, zan iya ma ce suna kunnen doki da Najeriya. Najeriya inda ake ce kasan Hausa, to a nan Hausawa sun taka rawan gani da su ake yi. Abin da ya sa na gaya maka, kaga a Kamaru an samu Bahaushe minista, mai kula da cikin gidan mai kasa
wanda ɗaya daga cikin manyan mukamai ko wanda shugaban kasa yake gudanar da su
haka ba ma shugaban kasa na yau ba farkon wancan shugaban kasa
ai Ahmadu Ai Jike
an yi Hausa wanda suka taka rawan gani da yawa har shi kuma wannan shugaban kasan zamani sa ta shiga ya tafi
shi ma ana ganin cewa ai kamar malam Bahaushe
ina da tabbas dan Ibrahim mai kasuwa ne ga ina da tarihin sa sosai Ibrahim mai kasuwa
kenan an samu Bahaushe ne shugaban kasa ma kenan
sosai duk wanda suka sani akwai Philip Gaya shi wannan Bature wanda yazo Kamaru yace yana so ɗan Kamaru su yi tarihin Aijo saboda Aijo ya kokari da gaskiya a mulki amma ba ya masa tarihi to kenan ya shiga garwa ya zazzaga ya samu tabbataccen tarihi ya tantambaye mutane masu shekara 110 shekara 80 suka ba shi tarihi
amma an ce ma kamar uwarsa ita ma sunanta Adda Kano
sosai uwarsa Bahaushe ya ce Kajiya
Adda Kano
to shi yasa kake gani da wannan ya shude mulkin Aijo ya shude aka zo shugaba Paul Biya zo
ne wanda ya kwashe shekaru 41 za
ka yi akan yin mulki yanzu to she duduba ya ga cewa kasan Kamaru tana da Hausa ya za a yi Bahaushe bai mulki to shi ne ya fara saka 'ya'yan Hausa guda biyu ya fara jawo Muhammadu Labaran
wanda yake ambasada ne yanzu a kasar Masar ko
Alkahira ya yi ambasada a Saudiya yanzu yana Alkahira shi aka bashi minista cikin gida daga nan kuma aka zo aka bashi kuma wata minista wanda yake lura da dukkan ministoci yana musu bincike sa'a kuma Abdullahi Babale dan mutanen Marwa shi ma Bahaushe ne Fulbi ya bashi ragaman minista shi ma na makarantu bayan haka dai akwai abubuwa da yawa
yanzu kuma gashi akwai kuma Muhammadu Mustafa ko
to yanzu wancan
shi ma ya daga cikin mataimakin sakataren kasa ko
to gashi kuma yanzu har yau ga wani Bahaushe shi ma minista Mustafa magatakarda ne a cikin na biyu a cikin gida fannin sojoji kaga muna da manyan sojoji guda biyu in ka dauki General Baba Sule shike iko da sojojin kasa in ka dauki Usaini Jibo shike iko da ƴan awali nan aka tura shi General ne shi ma yawa ina ne kuma tun da ya shiga abu na tafiya da kyau kuma akwai wani abu da nake son gaya ma Hausawa wannan abin nasaran da aka samu an zo an taida su da ilimi akwai lokacin da shi shugaban kasan Kamaru ya saka mai juya zaben kasan Kamaru Muhammad Sani Tanimu yawa yayi aiki ya taka rawan gani shi ma
shine mai kikiro wannan
shi ya kikiro wannan bangaren to yanzu haka ya koma an tura shi ambasadan Kamaru a Chadi to amma san ga mu kona abu duk wannan abin sai da ilimi fa ilimin da Hausa suka yi ne har aka samu ake da su don akwai wani tambaya da aka yi ma shugaban kasan Kamaru a Faransa lokacin da ya dauki mulki aka tambaye shi aka ce masa ka so masa baki a kasan Kamaru a mulki shi ce ban gane ba baki yaya yace a gwamnatin kasan ka an ce akwai baki shi ce musu ina mamaki kasan Kamaru waɗanda ake kiran su ƴan kasa su ne pigme ga jejerun mutane yace ba taɓa samun minista guda ɗaya cikin su ba yace duk ƴan Kamaru kowa zuwa yi aka zo aka haɗu idan ka ɗauki kan ɗin arewacin Kamaru zaka tara ana samun irin mutanen a Najeriya ana samun su a Sudan yace sa'a kuma ka ɗauki kuma irin ƙabilar su ana samun su a Congo ana samun su kuma a Gine Equatorial yace to saboda hakan nan shi bai ga wani bako da ya ba mu mulki ba dalilin da yake mutum an haifi kakansa kakan kakansa a ƙasa bai san wani guri ba wannan ƙasan ya sani yace dan ƙasa ne magana da shugaba Paul Biya kenan a wani tambaya da aka yi masa
to madalla wannan tattaunawa da muka yi kenan da mai mataba mai anguwan Marobi kenan Alhaji Bala Muhammad da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na da ɗan gari wanda ni Muhammad Awul Garba na jagoranta
zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dai iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.